سبحاننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يحق إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدى ساكي سادواء وانا يمتشي نرانا الرجوماء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان بن عفان لكي قدن كيا اشتن قدن كنو ايو اشرن دبير قوتا المحرم hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1332 wanda kuma yazo daidai da 31 ga watan 12 miladiya ta 2010 a wannan majalisi na mako na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul intiqam wanda yau zamu tashi daga kan aya ta 9 كلا بل تكذبون بالدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
الله يجي كلا بل باهك أبين يكبا تكذبون بالدين كنا ديكر يتاواني دلانا ساك مفهوم وإن عليكم لحافظين كما للي أقيم سكيا إيواء كمفهوم kiraman masu karamci ne katibina kuma marubuta ne ya'lamuna ma taf'alun suna sanar da abin da kuke aikatawa innal abrara lafi na'im lalle masu da'a suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim kuma lalle masu yawan fajirci suna cikin wutar jahim yaslawnaha yawmiddin za su shige ta su kuna da ita a ranar sakamako wa ma hum anha bighaibi kuma su ba waɗanda suke fakuwa bane gabarinta wa ma adraka ma yawmuddin kuma me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako thumma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abinda ake kira ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta mallaka ma wata rai komai ba والامر يوم اذن لله الامر او النران غباكين الله وبنجي مدوكين سركي باين يا كرا دان ادم يا كما تاوتر دشي اكن رودوا دا يكي دا كرامچن دا وبنجي مدوكين سركي ياي مسا يكي غيا مسا cewa yayi masa halitta kikkiawar halitta mai dakkiya yayi masa ni'ima iri-iri daban-daban amma wannan bai hada shi ya rubu ba ya kibin dokar ubangiji to shi da ubangiji madaukakin sarki yake cewa kalla ba karamcin ubangiji bane kadai ya sanya shi ya fantare bal ba aka abin yake ba tukadibuna biddin kuna karyatawa ne da ranar sakamako wato wannan shine dalilin da ya sanya ku kuke ruduwa har kuke yin abin da kuka ga dama wannan yana nuna yadda aqida take da tasiri akan gaban mutum a cikin aikinsa duk aqida kyakkyawa tana sa mutum aikinsa ya zama kyakkyawa mummuna aqida kuma tana da tasiri akan aikin mutum ya zama mummuna kasancewar waɗannan da Allah yake magana akan su waɗanda suke rudar kansu wajen ƙaryata ranar waɗanda suke rudar kansu wajen fadarewa ubangiji kasancewar su sun ƙaryata ranar sakamako ba su yadda akwai wata rana da ubangiji zai tashe su yayi musu hisabi ba har ya saka kama wanda ya kyautata da kyakkyawan sakamako wanda ya mummuna saka masa da mummuna ba su yadda da wannan ba wannan shi yake sa suna abin da suka ga dama amma da sun sakankance cewa akwai ranar hisabi akwai ranar hisabi akwai ranar bincike akwai ranar tonan silili to babu shakka za su rage abinda suke yi na barna za su dawo su sadu da su bi Allah wannan yake nuna maka cewa duk mutumin da kaga a rayuwarsa ya sanya fasadi da barna da sabawa Allah a gaba to yana mantawa da ranar lahira baya tuna ranar lahira da yana tuna ranar lahira yana tuna cewa akwai ranar tsayuwa ga Allah gaba ga Allah akwai ranar da ubangiji zai bidiro masa duk abin da ya masa lissafi ɗaya bayan ɗaya to da ya kafa kafa shi yasa ubangiji madaukakin sarki ke to ara'aita allazi yukazzibu biddin sai ce fa zalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'ami miskin ubangiji da yace ga yamin ko baka ga wanda yake ƙaryata ranar sakamako ba sai ubangiji ya sifanta wane ne shi sai ya sifanta shi da ayyukansa fa zalika allazi yad'u al-yatim shine wanda yake banka da maraya wato ya ture shi ya hana shi haƙƙinsa wala yahuddu ala ta'ami miskin kuma baya kwadaitarwa bisa ciyar da miskini wato masu irin waɗannan halaye alama ce da take nuna cewa su yadda akwai ranar sakamako ba shi yasa suke yin zalunci yadda suka ga dama to haka idan ka dubi rayuwar mutane a yanzu za ka ga da dama daga cikin mutane har ma waɗanda suke ikrarin musulunci in ka ga irin ta'ata da barna da suke yi sai ka ji a zuciyarka cewa anya mutanen da sun yadda akwai ranar kiyama anya mutanen da sun yadda akwai ranar da za a yi musu hisabi bayan sun mutu za a tashe su za a tsayar da su gaban halittu duka ubangiji madaukakin sarki rabbul alamin ya tsaya musu hisabi a yi musu bincike a sakanka musu a bisa abin da suka aikata mummuna anya sun yadda da wannan domin inda akwai wani abu na yadda da wannan to da babu shakka laifin bai kai haka ba amma yadda ake barna da ta'asa har ga waɗanda suke ikrarin musulunci a baki wanda yana nuna muka cewa zuciyar ta bushe kuma babu musulunci a zuciya shi yasa ubangiji madaukakin sarki a nan yake faɗar dalilin da yasa dan adam ya fantsare ba wai kawai karamcin da ubangiji ya masa ba ai karamcin da ubangiji ya masa shine zai sashi yawa Allah da ba wannan bane bal ba haka bane tukadibuna bi yawmiddin kuna dai ƙaryatawa ne da ranar sakamako wani cewa inna alaikum lahafizin kuma lalle akwai masu tsaranku akwai wanda da suke tsaranku hafaba wanda ubangiji madaukakin sarki ya sanya wa kowane mutum wanda suke rubuta ayyukansa na kwarai ko kuma ayyukansa na banza duk abin da yayi ko ya furta ubangiji zai sa su rubuta ma ya fi min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da zai rubuta duk abin da zai furta ko ya aikata waɗannan mala'iku suna kallonsa suna halarci kuma suna rubutawa wurin gobe kiyama ya zama shahida a kansa idan ya yi runtu ubangiji madaukakin sarki ya ce iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba gashi nan dauki ka karanta kai kayi wa kanka hisabi kayi wa kanka hukunci ka fada mai irin wannan aiki naka aljanna ya kamata ki ko wuta babu maganar azalince ka a yau la zulmal yau babu maganar zalunci a yau abinda kai shi zaka gani kuma shi zaka girba ubangiji madaukakin sarki yayi wannan duk da ya san cewa abinda dan adam ya aikata haka yake to amma dan a tsayar masa da hujja ta yadda koda yayi runto sai a ce ga shaida nan gashi nan kamar yadda mutumin da ka kai yarjejeniya da shi kuma kuka rubuta yarjejeniya ya sa hannu to duran da ya karya wannan yarjejeniya aka zo aka tsaya ana shari'a aka ce an yi yarjejeniya da shi akan abu kaza amma shi yanzu da abin da yake yi yayi runto to sai a dauko a nuna masa to kaga an rufe bakin sa babu abin da zai iya faɗa ubangiji ya ce wa inna alaikum lahafizin akwai masu tsaron ku ubangiji ya sanya wanda za su rubuta ayyukan ku da za ku aikata na lada ko na alhaki anil yamin wa anil shimali qa'id da su daya yana zaune a hannun sa da hannun mutum na dama daya kuma yana zaune a agunsa na dama yana rubuta ayyukan sa na kwarai sannan kuma na hagu yana rubuta mummunan aikin sa Allah ya sifanta su da cewa kiraman masu girma ne masu karamci ne a gurin Allah wannan ta'adili ne ubangiji ya musu wato adalai ne ba azzalimai bane da za su rubuta maka abinda baka yi ba na laifi ko kuma su rubuta maka aikin da kai na kwarai ba za su tauye maka ladanka ba ba kuma za su kara maka alhikinka ba wannan ya nuna kenan duk sanda za a samu masu shaida to a samu adalai wadanda ba za su yi cuta ba za su kara ba za su rage ba shi yasa ubangiji ya sifanta su da cewa kirama mutane da mala'iku ne masu mutunci masu karamci masu martaba masu daraja a gurin Allah katibina masu rubutu ne ya'lamuna ma taf'alun suna sanar da abin da kuke aikatawa don haka ya kamata ku ji kunyar waɗannan mala'iku ko da ba ku ganin su kusan kusa kuna tare da su ku ji kunyar su kada ku rika aikata ayyukan da za su rubuta muku ranar gobe kiyama kuma ku zo ku yi da na sani sannan ubangiji ya faɗi sakamakon waɗanda suka yi da'a suka bi ubangiji yace innal abrara lafi ne lalle waɗanda suke masu biyayya masu yi wa Allah da manzansa da'a lafi ne lalle suna cikin ni'ima wa innal fujjara lafi jahim kuma lalle waɗanda suke fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama wutar jahim suna ciki yaslaunaha za su kuna da ita yawmal din a ranar sakamako wa ma hum anha bighaibi kuma su ba waɗanda suke fakuwa bane ga barinta wato babu wata rana ko wani lokaci da za a ce ya zo ya wuce ba tare da suna dandanar kudar wannan azabar ba a kowane lokaci a kowace sa'a ba a sassauta musu wannan azaba kullama najjal duluduhum zaddallahu duludan ghayra hadiya dukul azab duk sanda fatar jikin su taratattaki ubangiji sai ya sake musu wata fatar dan su ci gaba da dandanar azaba dak shi ne ma'anar wa ma hum anha bi ghaib ba wadanda suke fakuwa bane gabanta ba a sassauta musu wannan azaba sannan kuma abinda za su roƙi ubangiji yayi musu na ya karɓi ransu su mutu lokacin da za su kirawo maliku wala da ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun lokacin da su shela ya maliku liyaqdi alaina rabbuka ka roƙi ubangijin ka ya gaba da mu gaba ɗaya mu a halaka mu qala innakum makithun ce ai ku masu zama ne anan har abada babu maganar a gama da ku la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha min shay babu maganar a gama da su su mutu sannan kuma babu maganar a sassauta musu azaba kamar yadda ubangiji madaukakin sarki yake cewa la yaqum la yamutu fiha wa la yahya wato ba zai mutu ba kuma zai wata rayuwa mai kyau ba
na'am
shine wahu ma'anha bi ghaibi su ba waɗanda suke fakkuwa bane gabarin wannan azabar a ce akwai wani lokaci da ba sa cikin wannan azabar sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da fadar irin narko wato girman wannan rana da take tattare da wannan narko cewa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako wannan uslubi kamar yadda aka sani ko da yaushe ubangiji yana amfani da shi don nuna girman wannan ranar ko girman wannan abu wa ma adraka me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako sannan ya kara karfafa hakan da fadarsa thumma ma adraka ma yawmuddin sannan me ya sanar da kai abinda ake cewa ranar sakamako sannan ubangiji ya fassara wannan da fadarsa yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba za ta mallaka ma wata rai komai ba wato babu wani wanda zai iya amfana wani a wannan ranar sai da abinda Allah madaukakin sarki ya so yayi izini babu maganar mutum kawai ya fito ya ce shi zai yi ceto sai ubangiji ya bashi wannan dama sai ya bashi wannan izini manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni babu wani wanda zai yi ceto a gurin ubangiji sai wanda ubangiji ya yi izini babu wani wanda zai iya amfana ma wani komai sai wanda ubangiji ya yarda ya aminci cewa a amfana da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka aiko shi ubangiji ya ce da shi wa azra ashiratal aqrabin a yanda ya tara banu hashim da banu muttalib da dukkan iyayensa maza da mata da ƴarsa fatima da babansa abbas ya hawo jabal abi qubais yayi shela ya bani hashim anqidhu anfusakum minan nar la amliku lakum min allahi shay'a ya ku banu hashim wanda ita ce kabilarsa ce an ka zo an fusa kun min Allah ku kubutar da kawo kanku daga Allah la amliku lakum min Allah shay'a ba zan mallaka muku wani abu a gurin Allah wato kowa tun daga nan ya fanshi kansa babu maganar idan an je lahira yayi tutiya da ni idan yayi abin da zai yi tutiya da ni a nan duniya to sai in amfane shi a can idan kuma bai yi ba to fa ba abinda zan tsina na masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo bani abdul muttalib ya kirawo safiya wato gaggwansa ya kirawo babbansa al abbas ibnu abdul muttalib ya kirawo fatima yarsa yace ya fatima bintu muhammad ya fatima bintu muhammad salini min mali ma shi'ti fa wallahi la ughni anki min allahi shay'a kaga kat kenan ce yake Fatima ƴar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni abinda kika ga dama daga dukiyata wannan dukiyata ce sai in baki amma ki sani ba zan wadatar da ke komai a gurin Allah ashe kaga mutum sai yayi wa kansa anan yayi wa kansa data to sannan ne zai samu shiga cikin ceto na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma mutum anan ya sakankance ya ci gaba da sabon Allah dan wai yana jin cewa shi yana son manzon Allah a baki kuma komai ba zai iya yi to babu shakka wannan take irin waɗannan nasussuka ne na alqur'ani watsi da irin waɗannan maganganu ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan kana jin dangantaka ne baka kai waɗannan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake shelanta musu wannan magana baka kai su dangantuwa zuwa ga manzon Allah ba in kuma kana jin soyayya ne ai ba za ka kai Fatima san manzon Allah ba ba za ka kai ta san manzon Allah ba kuma yadda manzon Allah yake san ta ba zai so ka haka ba kai domin ya ce Fatima bada'atun minni Fatima wani tsohata tsoka ce ta jikina duk abin da zai faranta mata zai faranta mata duk abin da zai bata mata zai bata amma duk da haka sha'anin ubangiji ya fi karfin wannan kuma sha'anin ubangiji kowa sai ya fanshi kansa ta hanyar yi wa Allah biyayya ta hanyar yi wa Allah da'a, to a lokacin ne kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai amfane shi, domin shi ne wanda Allah maɗauki sarki zai ba da izinin a cece shi. Amma in ba haka ba, to babu wanda zai iya cecen ka. To wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama kenan, ina ga wani wanda ba manzon Allah ba? Ina ga wanda zai ce ko sahabbai ko tabi'ai ko wasu waliyai ko su shahidai? Kaga idan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa ya faɗa ka, ina ga wani wanda yake bai kai bai zan komai ba gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama, in aka kiyasta shi da manzo Allah shi ba kowa kowa bane. Ta yaya ne za a sakankance da wani Allah, a riƙa saba wa Allah a ci cewa ai an riƙe wani, tunda ka riƙe wani shi kenan? Babu shakka wannan toshewar basira ce da rashin sanin ɗabi'ar wannan musulunci, da rashin sanin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan aka duk wani wanda zai fito shi ya ce da kai, je kai abinda ka ga dama na taya maka, to wannan maƙiyinka ne ba masoyinka ba ne. Duk mutumin da zai ce na tsaya maka, to zan tsaya maka ranar gobe kiyama, je kai abinda ka ga dama, to babu shakka wannan babban maƙiyinka ne. Da shi da Iblis ba su da bambanci. Yadda Iblis yake gare ka aduwwan mubin, to shi ma haka yake aduwwan mubin gare ka. To amma a cikin adabiyyat irin maganganu da muke karantawa na wasu da ake ce waliyai ne, za ka ga cewa suna cika baki, har ma wani cewa yake yi idan ma muridinsa ya kyale wani ya shiga wuta, to ya shiga uku, ba wai shi kansa shehin ba, a'a ko kana muridinsa kabar wani ya shiga wuta. Yace a ranar gobe kiyama zai zo ya buga tantinsa a kofar jahannama ya rufe, ba wanda za a sa ciki. Wannan shine Abu Yazid al-Bistami yake cika baki haka cewa za su hana Allah ya sa wani wuta ya sa wani cikin jahannama, sun hana. To kaga ya za a yi wannan a ce waliyi? In za a shekara ana gaya maka waliyi ne ba ka yi ta ba, ya za a yi waliyi ya ce zai yi wa Allah irin wannan rashin kunya? Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa cewa la ughni anki min Allah shay'a, la ughni ankum min Allah shay'a, yawma la tamliku nafsun li nafsi shay'a. Anan kaga na kira shi, yawma la tamliku nafsun li nafsi wal amru yawma idhin lillah. Kaga anan dukkan wata rai ta shiga, dukkan wata rai ba za ta mallaka ba wata rai komai ba. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman, mulki a wannan ranar gaskiya ne kuma na Allah ne Ubangiji shi kadai, domin shi ne maliku yawmiddin, shi yake mulki a ranar sakamako, babu wani wanda yake nuna isa ko nuna mulki a wannan rana sai Ubangiji shi kadai. Kamar yadda Allah ce ilayhi yurja'u al-amru kullu fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ilayhi yurja'u al-amru kullu, duk al'amari gaba ɗaya yana koma hannunsa ne. Saboda a ranar babu wanda yake motsawa, shi yasa Ubangiji duk da shi yake da mulki a kowane lokaci, amma Ubangiji sai ya ambato ranar sakamako ita kadai a nan, domin a nan ne ake gane cikar mulkinsa. Wanda ma yake zartan mulkin Ubangiji bai cika ba, to a ran nan zai gane, domin a nan duniya wasu suna da awar, su ma suna da mulki, saboda haka za su ja da Allah Ubangiji ya musu talala. Amma a ranar gobe kiyama, lokacin da Ubangiji zai shelanta ainal muluku ainal jabbarun, Ubangiji ya shelanta ina suke, mutum ya motsa ya yi magana ya daga hannu, limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Haka a ranar kowa zai sallama mulki na Allah, babu wanda ya isa ya ja. A nan wasu suna ja, فرعون بايا شيلا دا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أجا ينا نون أين الملك ينا الملك قاش شيء من التي مصر قاعدا سقورمو سنا قدانا متعني أي سنا جني فما أرانا البزي مصيبة lokacin da ubangiji zai shelanta in wani yana jin yana da mulki a ranar yayi motsi yayi magana ya daga hannu babu wanda zai iya to sai sa ubangiji ya kebance wannan ranar da cewa mulkin nashi ne yace wal amru yawma idin lillah al'amari a ranar gaba ɗaya na Allah saboda haka shike sawa shike hanawa shi yake gudanar da abubuwa gaba ɗaya a ranar babu wanda zai motsa wannan shine karshen tafsirin suratul infitar
نعم
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
سورة المطففين وأن السورة أنا جئت سورة ويل للمطففين haka tazo a cikin wasu daga littattafan sunna kamar sahih bukhari haka nan da littafin jami'ut tirmidhi wa surat wail lil mutaffifin sannan kuma yawayawancin littafan tafsiri da kuma abin da yake rubuta a masahib suratul mutaffifina wato an takaita sunan wannan sura ce da malamai suka yi sabani wajen bayanin inda ta sauka wasu suka ce makkiya wasu suka ce madaniya wasu suka ce nazalat ma baina makkata wal madina wasu kuma suka ce sura ce makkiya a sura ce madaniya sai ayoyi 8 na karshe innal ladina ajramu azuwa karshen sura wannan ayoyin su kuma madabin makkiya ابن عباس ابن مسعود دائنهم ضحاك ابن مزاحم ده مقاتل ابن حيان suna cikin wadanda suke cewa wannan sura ce makkiya wato sura ce da aka saukar da ita kafin hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai riwaya ta dan Abbas da yake cewa wannan sura ce madaniya wato a Madina aka saukar da ita daga cikin almajiransa da suka yi da wannan magana ta shi akwai Ikrima sannan Al-Hasan al-Basri da As-Suddi suna cikin waɗanda suke ganin wannan sura ce madaniya akwai wata riwaya ta Ibn Abbas da Qatada waɗanda su kuma suna cewa sura ce gaba ɗayan ta madaniya sai ayoyin ƙarshe wato innal ladina ajramu zuwa karshen sura suka ce wannan ba da makkiya ce sannan akwai wadanda su kuma suke ganin cewa kamar Jabir ibn Zaid suna ganin cewa wannan sura ce da ta sauka tsakanin Makka da Madina wato annabi ya bar Makka bai karasa Madina ba sai ta sauka kaga ya bar Makka da niyyar hijira amma ko bai je inda zai je ba bai je Madina ba sauraka a tsakankanin nan ta sauka to haka kaga za ta iya zama makkiya za ta iya zama madaniya to wasu malamai da yawa sun kirin jayar da zaman to wata makkiya kamar yadda za ta zari a rubuce a musafi da kake rike da shi a rubuta makkiya suka ce wannan sura ce makkiya kuma sura ce wacce take nuna cewa wato ita shari'ar musulunci ta kunshi rayuwa gaba daya duk da cewa a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a makka ya fi bada karfi wajen batun aqida wajen tabbatar da aqida da tabbatar da maganar ranar alkiyama da duk abin da yake da alaka da akida. To amma wannan bai hana wasu ayoyi su sauka ba waɗanda suke magana akan sha'anin mu'amala, domin su nuna wa mutane cewa addini din da rayuwa ce gaba daya, wanda wannan dole ne ya kada hantar makiya Allah, dole ne ya kada hantar waɗanda suke masu mulki azzalimai, waɗanda suke rayuwa ta zalunci da dandiya da cutar da bayin Allah, su fahimci cewa addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yake kiran musulmi, yake kiran mutane zuwa gare shi, ba addini ne da ya takaita a zuciya kadai ba, ta yadda idan ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan ka gama addinin, da abin da kaga dama kuma ka je ka ci gaba da yi, ko kuma addinin ya takaita akan abin da yake zuciya da abin da yake ibada, ce idan ka faɗi la ilaha illallah ka yi sallah to shikenan sauran al'amura kuma kowa ya zai yi abin da ya ga dama. To waɗannan ayoyi da suka sauka a irin wannan guri kafin musulunci ya faɗaɗa, kafin musulunci ya ƙarfi, lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin takunkumin abokan gabansa, amma kuma ga ayoyi suna magana akan kada a cuci mai rauni, ka a cuci talaka, ka a cuci wanda ake ganin ba shi da galihu ko an fi ƙarfinsa, kada a kuskura a yi wannan, wanda duk ya yi kuskure ya yi wannan to ya halaka. To tun daga nan kaga dole ne waɗannan shugabanni su tashi su yaƙi musulunci, tunda sun fahimci ai musulunci nan ba ya taƙaita ne akan a cikin zukata kawai ba, a'a zai shafi rayuwarsu, su kuma rayuwarsu sun assasa ta ne akan cuta da zalunci da danniya da nuna fin ƙarfi. To shi yasa wannan ya zama raddi ne, martani ne ga dukkan wasu waɗanda suke ganin cewa musulunci ya taƙaita ne kawai a zuciya, sai ce maka ai tsoron Allah a zuciya ce, zai yi abin da ya ga dama, in kai masa magana sai ce maka ai tsoron Allah a zuciya ce, tsora kanka matsa masa, wato yana so ya ce maka ni yanzu haka ma watakila bi ka tsoron Allah, barna ba yake yi kake ƙoƙarin ka hada shi, amma ce maka yake tsoron Allah a zuciya ce, ko kuma a nuna cewa musulunci ba ya da alaka da rayuwa, musulunci kawai idan za ka faɗi kalmar la ilaha illallah ka yi sallah ka yi azumi ka yi asha'ir ta abudiya, in lokacin hajji ya zo kana da kuɗi ka je ka yi hajji, azumi ya zo ka yi azumi, shikenan ka gama maganar musulunci, sauran abubuwa kuma kowa zai yi abin da ya ga dama. To irin waɗannan surori ko irin waɗannan ayoyi suna ƙaryata wannan magana, suna ƙaryata wannan aƙida. Mutanen Makka da mutanen Madina duk an samu waɗanda suke tauye budu wajen awo, kusa mutanen Makka 'yan kasuwa ne, sukan je Sham, sukan je ainihin Yaman, rihlatai shita'i was-sayf, wato tafiye-tafiye da suke guda biyu a lokacin sanyi da lokacin wato zafi da suke yi zuwa Sham da kuma zuwa Yaman, sukan siyo abubuwa kuma su ne shugabanni, su ne kudi yake a hannunsu, za ku ga cewa kasuwancin mutanen Makka gaba ɗaya ma in aka tattara kudin irin su Walid ibn Mughira, irin su Abu Jahl in suka bada kudinsu, Ubay ibn Khalaf suka hada kudinsu, Abu Sufyan shi ake bawa kudin, kuma Abu Sufyan shi ne sarkin Makka gaba ɗaya, shi zai je ya kai kaya ya kuma siyo wasu, in ya sayar ya siyo wasu. To saboda sun assasa wannan kasuwancin nasu akan zalunci, tunda kuɗi yana hannunsu, kuma sun kula da buƙatar mutane zuwa ga abin da suke kawowa na kasuwanci. To shine irin wannan sura da za ta sauka a cikin irin wannan lokacin da ake cewa su yi imani, sannan kuma ga wata magana ana masu gargaɗi da jan kunne akan zaluncin da suke, babu shakka dole ta ba su tsoro, dole su ga ya kamata su ga sun kawo ƙarshen wannan da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan a cikin mutanen Madina ko waɗanda suke azzalimai musamman Yahudawa da suke zaune a Madina, dan lokacin ma munafukai ba su bayyana ba, dan munafukai ba su bayyana ba sai bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zauna, musulunci ya ƙara fitowa zahiri, to a lokacin kuma munafukai suka rika wato shiga cikin harkar munaficinsu, domin sun ga ƙarfin musulunci ba su iya fitowa su ja da shi ba, amma a farkon lamari ba su bayyana ba, amma Yahudawa suna nan, kuma su ma harkar kasuwanci tana da karfi a hannunsu. Saboda haka suna zalintar talakawa, suna zalintar waɗanda suke marasa karfi. To kaga a irin wannan yanayi su ma farkon abinda za a kwankwasa zukatansu da shi bayan tauhidi shi ne irin wannan. Suna musu cewa duk matsayinka idan musulunci ya zo dole ne ya yaƙe ka idan kana zalunci, har ka bar zaluncin ka. Haka wannan sura ta sauka imma a Madina ko a Makka ko kuma tsakanin Madina da Makka. Sura ce wacce take ta jerin gwanon saukar surar Al-Qur'ani 86, ta sauka kafin saukar suratul Baqara, bayan saukar suratul Naziat, kafin saukar suratul Baqara. Sannan kuma ayoyin ta kamar yadda ku gani 36. Sannan gashi abinda take karantarwa, za ka ga cewa gaba huɗu ce su da take da shi. Gabar farko magana akan masu tauye mudu, azzalimai masu cuta, sannan kuma magana akan al-fujjar, wato fajirai wanda Ubangiji ya faɗi sakamakonsu a ranar gobe kiyama, da kuma wani abu na sifofinsu. Sannan kuma masu ɗa'a, al-abrar, masu biyayya, su ma Ubangiji ya faɗi sifofinsu da kuma sakamakonsu. Sannan kuma allazina ajramu, Ubangiji ya faɗi masu laifi da kuma waɗanda suke masu ɗa'a, musulmi, da yadda rayuwarsu ta kasance a nan da kuma yadda za ta kasance a ranar gobe kiyama. Wannan gaɓoɓi guda huɗu su ne surar ta ƙunsa. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wailul lil mutaffifin, alalin azaba ya tabbata ga masu tauye ma'auni. Allazina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun, waɗanda idan sun yi awo a gurin mutane yastawfuna, sai su cika ma'auni ta. Wa idza kaluhum aw wadaruhum yukhsirun, idan kuma su sun auna da mudu ko da mizani wato sikeli, yukhsiruna sai su tauye. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu waɗannan ba sa tsammanin cewa su za a tashe su. Liyawmin azim, a wata rana wacce take da girma, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su tsaya gaba ga Ubangijin halitta. Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, kanu min akhbathin nasi kailan, sun fi kowa wato munanawa wajen awo da mudu. Ubangiji ya saukar da wannan ayata sura wailul lil mutaffifin, daga nan suka kyautata mudunsu. Wato duk da sun musulunta, amma kuma su fahimci cewa wannan tauye mudu da suke yi mummunan aiki ba ne. Zaka sun fi kowa munanawa wajen tauye mudu, wato tauye mudu wajen awo. Har ma mutum zai zai yana da mudu guda biyu, yana da babba da ƙarami. Idan zai auna sai ya ɗauko babba, idan zai aunar sai ya ɗauko ƙaramin. Akwai wani da ake kira Abu Juhaina, Abu sunan shi Amr, shi dama ya shahara mudunsa guda biyu, ɗaya babba ɗaya ƙarami. In zai tafi awo kasuwa to sai tafi da babba, in kuma shi zai baka awo to sai ɗauko ƙaramin. Saboda haka an saba haka ake yi, duk da dai mutane sun fahimci zalunci ne. Haka za a zalunci mutum, amma babu yadda zai yi, duk inda ma ya je haka za a yi masa mu'amala. Sai wannan ayar ta sauka, wailun, tsananin azaba. Wailun din da wasu malamai su ce ana nufin wani kwari ne a cikin wutar jahannama. Akwai ruwayoyi da ake ruwaitowa, wasu a jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wadin fi jahannama, ba ruwayoyin duk ba su inganta ba. Duk ruwayoyin ba su inganta ba. Suka ce wailun din nan abinda ake nufi halaka da tsananin azaba. Saboda haka kalma ce ta narku, kalma ce da take nuna tsananin azaba, kamar yadda yake cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ya kaitona ya bar nayi asara, ina ma ban rikuwa da ya zama abokina ba. Saboda haka wailun din nan kalma ce da Larabawa suke amfani da ita don ta nuna tsananin narku da tsananin azaba. Ubangiji ya ce tsananin azaba ya tabbata lil mutaffifina, ga masu tauye ma'auni. masu tauye ma'auni bodu ko sikeli ta hanyar idan su za su auna su cika tab su bazi har su yi kalima ya sa hannu ya rika tattarewa saboda shi zai auna amma in shi zai aunar to shi kenan shi kuma sai ya rika karkade shi ya kama sai a dan sake shi da karfi sai jira mai zubi sai kuma ya zuba maka kuma kana gani ba yadda za ka yi shi yasa ubangiji ya fassara al-mutaffifina din yace alladhina idza talu ala an-nas wadanda idan suka nemi mutane su auna mu iftala ay talaba min an-nas al-kayd domin shi mai sayarwa shi yake auna ba awo yana da mai sayarwa shi mai saya daidai da ido saboda ka shi kaga iktala kamar da adam yake cewa idza bi'ta fakil wa idza bta'ta faktal yani idza bi'ta fakil in kai zaka sayar to ka auna idan kuma sayar zaka to auna maka
na'am
duk da cewa ba wai laifi bane dan ni zan saya kuma an ba da dama in auna da kaina ba laifi bane amma dai yadda kasuwanci yake gudana idan zaka saya to auna maka zai in kai zaka sayar kai zaka auna da kanka wannan shine abin da ya gudana shi yasa ubangiji yake ce idza talu ay idza talabul kayla idan sun ne ba auna musu yastawquna suna cikawa tab wato sai su nemi a cika musu tab ba za a rage musu haƙƙinsu ba har ma wani lokaci ma su nemi ƙari akan abin da aka auna musu wato an auna masa kwano 10 sai ce to ba za ka dan ba ni gyara ba saboda ka sai an ɗebi rabin kwano kuma an dora masa akai wannan in shi zai auna kuma ku duba yadda ubangiji ya amfani da ala duk da wasu daga cikin malaman lugha sun ce ala wa min yata'aqabani iktala ala an-nasi ay min an-nasi fama zuwan kalmar ala anan tana nuna isti'la'i tana nuna cewa shi da zai auna wani ne wanda yake mai karfi kuma duk tsoransa ake ji wanda za a auna a gurinsa kuma wani galabaitacce ne wani wanda yake ba shi da galihu mai rauni ne saboda haka shi wancan zai nuna karfinsa ya nuna isarsa da barazanarsa don haka zai nuna isti'la'i akan wanda zai auna masa shi yasa ubangiji ya ka kalmar ala don haka a tsaye yake kuma ya zazzare idanu don haka ana tsorace don haka za a zai ce cika kara tara daidai ta kwana saboda kaga anan shi tunda ya fi karfi ba yadda za ka yi kuma kai kana duba bukatar shi mai kaya yana duba yana so sai kuma wanda zai sai sai wannan din in ma ya ki ya taya bashi dole wanda zai zo shi din ma haka yake dan kasuwar ta zama haka amma shi idan ya je auna wato shi idan zai awar zai aunar to shikenan shi kuma zai rika kwange ko dai ya mugu tsakwalar ta kasa ko ya bibbige shi ko ya takure shi ko ya dauko wani karami haka dai ba zai bayar da mudin da shi aka bashi ba haka nan in sikeli ne shi wanda zai amfani da shi ya fi nauyi wajen in za a auna masa in kuma shi zai aunar to shi kuma sai ya dauko saka yau ya amfani da shi wannan sikeli yana amfani da nauyi ne saboda ka shi nashi wanda za a auna masa dole ya zama mai dan nauyi amma shi wanda zai aunar idan zai amfani da sikeli to zai dauko wanda yake shafal mara nauyi saboda ka anan sai ya rage haƙƙin da yake wajibi a kansa to wannan ba karamin laifi bane a musulunci wato cin haƙƙin wani ba tare da yana so ba tare da ya yadda ba wani laifi ne wanda yake babba ba kankani ba ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa ko itacen aswaki ka zalunci wani ranar gobe kiyama sai an cike ka an kwatan masa hakkinsa itacen aswaki za ka iya karyar darbejiya kai aswaki da ita to da wani zai karyo darbejiya da aswaki ka nuna masa jan kido ka kwaci to ranar gobe kiyama sai ka ga jan kidan mala'iku akan wannan ba za a kyale ka ba to ina ga wanda zai cuci mutane miliyoyin kuɗi na ga wanda sana'a ta tun da ya taso cuta ce kuma a kula cewa mudaffifina da aka faɗa ana mudaffifina masu kwange masu tauye haƙƙi masu tauye ma'auni ba wai sun tsaya kawai kan masu awo bane kada wani yanzu ta cewa wannan sana'ar masu awo ce saboda ka aya ce ta ɗan dawanau haka ɗauka ayar dawanau ce wannan ayar tana nan ko ina tana sabon gari tana singa tana kantin kwari tana ma'aikatan gwamnati tana ofisoshin gwamnati saka duk za ta shiga duk ta tafifi ta tafifi ne wanda duk zai tauye wani haƙƙin da yake wajibi a kansa ya shiga karkashin wailulil mutasaffifina kada ana faɗa kai ka duba sana'arka kai sana'a ne kai makanike ne ko kai magini ne ko kai ai birkina ne ko ka duba a kai a singa kake ko kai a fari kake ba ka da alaka da wani ko a kai ma'aikacin gwamnati ne ko ka ce a kai malamin makaranta ne za ka kai duk nan ba da kai ake ba wannan aya ta tattaro mai sana'ar hannu magini ne shi ko bakanike ne ko mai yankan farce ne ko ainihin mai tela ne haka nan ta kunshi duk wani mai sana'ar hannu ka gama lissa duk wata sana'ar hannu tana ƙarƙashin wannan haka nan ta tattara 'yan kasuwa ko mai kake sayarwa wannan ayar ta kunshi ma'aikatan gwamnati ta kunshi malaman makaranta dukkan wani abin da yake akwai haƙƙin wasu a kanka to ta kunsa da haka wanda za a bashi aiki a kuma gaya masa ga yadda ake son a yi aikin ya yarda a yi yarjejeniya da shi za a bashi kuɗinsa a kan zai yi wannan aiki daga baya ya faki idan wanda ya bashi aikin ya tauye masa wani abu na haƙƙinsa a cikin wannan aikin to yana cikin wailulil mutaffifina yana cikin waɗanda za su gabu da wannan narko na Ubangiji Allah ba zai kyale shi ba ko ma'aikacin gwamnati ne wanda aka ɗauke shi ana biyan shi albashi amma ya ki tsayawa ya yi wannan aikin yadda aka sa shi don lokaci aka yanka masa ya zama na rabin lokacin gaba ɗaya zai cinye shi a wasu abubuwa daban ba zai zo ofis ba ko ya zo a makare ya tashi kafin lokaci ko malamin makaranta a ce ga salabas abinda ake so ka koyar ya zo kawai ya yi ta hira da yara ya yi ta hira da ɗalibai ya koya musu yana cikin wailulil mutaffifina haka nan masu aikin kafi masu aikin damara su ma suna ciki duk wani aiki da aka ɗora musu suka zan ba su yi shi yadda Allah yake so ba suna cikin wailulil mutaffifina saboda ka a ɗauka wannan aya ta kaita ne a kan masu awo ko su aunar a dukkan wani abin da fifi zai shiga wato tauye ma'auni mizani zai shiga to babu shakka wannan hatsari shi yasa Ubangiji maɗaukakin sarki ya kama mutanen annabi Shu'aibu ka duba mutanen annabi Shu'aibu shirkai ne amma da Ubangiji ya tashi zayyana mana cikin laifuffukansu bayan an kira su zuwa ga bautar Allah su bar shirka to abinda ya biyo baya shine su cika ma'auni kar su tauye mu wa ila madyana akhahu Shu'aiba qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين كذوبا باي يا كراو زو التوحيد سي يجي ده سوتو ولا تنقصوا المكيال والميزان نعم كدا كوسكورا كورغي ماعوني ودا يكي نمودو كو نسكي yace ina ji muku tsoron azabar wani ne mai ganewa sannan ya taki kiran su yace wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist ku cika mudu sannan ku cika ku yi awo cikakke da mizani da adalci wala tabqa sunnat ashiya kada ku rage wa mutane ashiyahum kayayyakin su haƙƙin su da haka duk abin da yake cikin baksun nasi a shiya abu yana daga cikin nafsul mikiyali wal mizan duk abin da zaka tauye ba mai haƙƙi haƙƙinsa to yana cikin nafsul mikiyali wal mizan to wala tabqasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku ruka yawo kuna yaya tabarna a doran kasa haka duk abinda aka sani da wani quality kai kuma kaje cana aka yi maka less quality kuma kazo kana sai da shi akan cewa quality kakkan quality ne to kana cikin me baqsu an-nasa ashya'ahum a kamfaci sanadiya ana sayar da ita ga quality da aka santa da shi kai kuma sai ka dauke ka je ayi maka wani quality kasa da wannan kuma in ka zo ka sayar da ita akan cewa wacce mai quality ce da to mutane bayani lokacin da suka zo saya to ko wannan fa bai kai ba wanda kuka saba saya ba a ɗan tana ma yana da kyakkyawan quality ai mu muka lalata ɗan tana har da Nigerian quality to da kake Nigerian quality to mara kan kenan amma da za a yi wajen hawa biyar ma a in kaje canan ko kaje kasashen laraba ko kasashen turai duk kayan canan nan sun shiga amma wanda za ka so a kasashen laraba a nan dubai ko a jidda sai ka ga yabo wanda za a kawo maka a nan najeriya don duk abinda za a zo da shi najeriya to an san mu dama 'yan najeriya 'yan tabargaza ne saboda haka sai an rage masa kwaliti don mu muke zuwa mu ce a rage kwaliti ba don kowai ba don kai ka yi handama a kasuwa saboda haka masu sayar da abin da yake da kwaliti ka karya musu kasuwa kai ma ka sayar da naka ba tare da kana yi wa mutane bayani halin da naka yake ciki ba dan inda za ka yi mutane bayani cewa to fa ni na wale quality ne bai kai wancan quality da ka sani ba in ka saye shi kwana biyu uku za ka ga ya lalace ka gaya wa mutum haka to kaga in ya ce a ni a bada haka daidai karfi na kenan to kaga wanda ya san da ya saya amma kai ta zuga abin ka ce ai daidai ne ka san wasu haka suke ta ai da wancan din da wannan daidai ne kawai kamfani ne ya bambanta sai ce kawai kamfani ne su wancan kamfanin sun yi tsada ni kuma na kamfanin sun yi arha tare da cewa kuma kai ka san ba haka ba ne to wanda yana da cikin baqsu an-nasa ashya'ahum wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin kada ku sake ku yi barna ba kaga wannan barna ce a bayan kasa in fasadi ne fil ardi baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma'ana alaykum bi hafiz amma ka dubi abin da suka gaya masa qalu ya shu'aybu asalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta al-halimur rashid sai suka fuskance shi da izgili asalatuka yanzu ibadarka kake shikenan yanzu dan ka zama mai addini sai ka hana mu mu bautawa abinda muka ga dama abinda iyayenmu suke bauta ko kuma mai abinda muka ga dama da dukiyar mu dan zai maka dukiya ta ce kudi na ne ina ruwanka zaka shiga harkata kada ka kara shiga harkata saboda kai daga tunda dukiyarsa ce a bar shi abinda ya ga dama da dukiyarsa wanda kuma musulunci ba haka yake ba dukiyar nan wakilci aka baka tsaro aka baka dukiyar ta Allah ce wa atuhum min malillahi alladhi ataku dukiyar ta Allah ce ba taka ba ce saboda ka ba magana ka ce dukiya ta kai abinda ka ga dama amma da yake su sun dauki rayuwa daban addini daban sai suke ga addinin naka har ya kai ka rika shiga harkar mu ka rika shiga gonar da ba taka ba asalatuka ta'muruka an nasruka ma ya'budu ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid lalle kai hankali kai ne mai hankali mu ma wata to da karshe dai ubangiji madauki sarki bai kare su to lamma ja amruna najjayna shu'ayban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa aqadat al ladina zalamu as sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathin الذين كذبوا شعيبا لا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيد الثمود وبيجي جمال أكين سلكي يتشي يا عند الأمر يزو يا عند الأمر يزو أذاب وبيجي جمال سيمك الديرة تد شعيب لو أدس كي إيماني تالد شي سيطاوة كارة تكي لو كده وتا تكام وأدس كي ذالجي kaga azzalumai ne ta kama su fato fi dari jahili suka wai gari fi diyari jahili to abu gurfa ne wajidi ya zara ran a cikin gidan da jinsu ka'an lam yaghnau fiha kabar ba a taba yin su ba الا بعدا لمدين كما بعد ثمود ubangiji wadauke sarki yace ni san rahama ya tabbata ga madiyana kamar yadda ya tabbata ga mutanen samudawa kaga wadannan mutanen annabi shu'aib daga cikin abin da aka kama su akwai maganar tauye mudu akwai maganar shiga haƙin mutane da cin dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba amma yanzu wannan ya zama ruwan dare ba wani wanda zaka bashi aiki illa ma sha rabbuk sai ɗan kadan wanda bai san yadda zai fice ka ba har an waye gari in kana so ai maka aiki to kai da za a tuce ka in baka san a tuce ka to ka kura da aiki saboda haka kai kana neman wanda zai tuce ka kadan ne duk kokarin da zaka yi kenan idan aiki zaka ba to ka samu wanda tutar da ba za ka yi yawa ba amma ka ce sai ka samu wanda tutar gaba ɗaya ba za a yi maka ba to ba za ka samu wanda zai maka aiki ba to kaga babu shakka rayuwa ta yi muni shi yasa wato idan muka dubi rayuwarmu a yanzu babu wani sabon Allah da aka taba yi a doron ƙasa ubangiji ya kifar da duniya akan wannan wanda ba a yi shi a yanzu kowane iri ne wanda Allah ya kamu mai tsanani ga masu yin sa za ka samu ana yin shi yanzu amma kuma sai mu yi ta kokawa dan me ba za mu koka halin da muke ciki ba mu kokarin mu gyara inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu gyara sai ubangiji shi ma ya kawo mana dauki ya gyara mana amma matukar ba za mu gyara ko ba za mu so a gyara ba kuma za mu saurara masu gyara ba to fa muna cikin masifa Allah madaukakin sarki ya lallafa mana za ka tauye hudu wani abu ne mai tsanani mai azab mai muni kwarai da gaske Malik ibn Dinar ito ya shiga gurin wani wanda yana cikin yanayin mutuwa to mutumin yana harkar awo zai auna zai kuma wato auna yana cikin halin mutuwa kawai sai yana cewa jabalaini minan nar to ga wasu duwatsu nan banye na wuta ga wasu kuma tsoro na wuta sai yake ce masa menene sai ce wasu duwatsu yake gani na wuta ai tabbaya me yasa aka ce ai awo yake yace ai yana da mudu guda biyu ɗaya karami ɗaya babba ɗaya na awo ɗaya kuma na awo na ruwa sai je shi Malik ibn Dinar ya rika ɗauko waɗannan mudukan guda biyu yana buga su a junansu duk sanda ya buga sai ya ihu yace ai kana bugawa wani alama kake kara mu ya ka mutumin da ya mutu saboda cin haƙƙin mutane ba ƙaramin abu ba ne kuma yanzu ba a ba ɗaukar shi kawai wato zai rika ganin cewa ai kaɗan ya ci ba da yawa to haƙƙi kuma baya kaɗan kuma duk sanda ka ci haƙƙin wani to ka sani fa sai fa bai haƙƙin nan ba biya shi komai daɗewa alhaqqu la yasqutu bi taqadum dan an dade ba ya tsare yadda haƙƙi kakka dauka wai yanzu an yi shekara kamar 10 shikenan yanzu ka gane sunna al'amari shikenan ai ba magana shikenan yana nan a rubuce ranar da ubangiji zai tashi a halittu sai bai haƙƙin nan ya zo ya nemi haƙƙin sa Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yanzu su waɗannan ba ta tsammanin cewa za a tashe su wato ka duba ubangiji ce ala yadhunnu wasu malamai suka ce azzannu huna bi ma'ana yaqin wato ba su tabbatar da cewa za a tashe su ba a mubar zannatin ababinta tana nufin zato din ba ta tsammani domin a nuna maka cewa wanda ma yake tsammani ko da bai samu yaqini ba inda tsammani kawai yake da shi cewa akwai ranar kiyama to sai ya riga abin da yake wato da a ce sun samu wata aqidar da take ko da gwargwadon tsammani ce su rika ji cewa akwai ranar da za a tashe su to da ta magance musu wannan halin da suke ashe kaga aqida tana tasiri wajen mutum yayi kirki ko yayi banna idan kana da aqidar cewa akwai ranar bincike akwai ranar hisabi to zaka tsaya ka ga cewa baka kunyata wannan ranar ba amma ba ka da wannan aqida to abin da ba za ka yi ba yanzu ana cewa turawa suna da amana suna da gaskiya suna da abin nan a kuma hisabin da suka yadda da shi a duniya kuma sun san akwai shi a kasashen su duk abin da kaci to fa za a zo a tona ma asiri ai ma bankada ai kuma ta yayatawa ita ce duk kowa yake kullum aka bude radio magana ta yi a cire mutum a wulakanta shi wannan ta hana su su yi cutarwa ba wai imani da Allah bane su sun yadda wai akwai wani Allah da zai musu hisabi ko wani abu a wannan hisabin da za a yi musu a kasar su in sun yi cuta shi yake hana su yi ba wai amana bace to kai kana da wani hisabin da kai yadda da shi ya fi kowane irin hisabi ba amma kuma baka daina cuta ba kaga akwai alamar tambaya to anya kai ta akwai hisabi yanzu a ce kasan nan a ce idan mutum an same shi da laifi ana hukunta shi an same shi yayi kato kwara ya ci dukiyar al'umma ana hukunta shi ai sai kaga abin da ake yaro to amma tunda an san ba abin da za a yi waye zai ba wani hukunci shi ba haka yake duka mu inna kullun fiha dan menene zaka zo ka takura ba zai yi ba zaka kowanne kokari yake kafin ma ya tafi ya sa wani wanda zai yi coverin dinsa watakila ko sun yi musharaka a cikin barnar tare suka yi haka shi ma in ya zo ba zai da wato binciki wanda yake abin da dinsa ba wanda ya mai gurbinsa to amma da a ce akwai imani da ranar lahira to akwai ranar da za a tsaya gaban Ubangiji ranar da za a yi wannan tsayuwar da ta saba wa kowace irin tsayuwa babu shakka ba za a yi cuta ba yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga Ubangijin halitta za su tsaya hufatan uratan ghurlan hufatan babu takalma a kafafuwansu uratan tsirarar su haihuwar wasu ghurlan masu loba a wata matsaya mai wahalar gaske mai kuncin gaske kuncinta kuma zai tsananta akan masu laifi a wannan lokacin da al'amarin Allah zai dillibe su kuma babu wanda zai iya yaye musu wannan abu kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila ansafi udhayhi ran da Allah zai matso da ainihin rana daidai mil guda biyu tsakaninta da kawunan mutane shi mai ruwa ya ce bai gane da mil ana nufin wato kura tallu wanda dan abin da ake sawa eh mishi yawa mishi ake nufi da wannan guda biyu ko ko a mil wannan na masafa na tazara shi zai bai gane ba amma da za a yi da annabi ya ce za a matso da rana daidai mil dab da kawunan mutane a wannan lokaci gumi ya zo ma wani daidai ya idan sawunsa wani ya kama shi zuwa gwiwa wani ya kama shi zuwa ainihin kwankwasansa wani kuma ya haɗe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yaghiba ahaduhum fi rashhi ila asafi udhayhi miqdad ibn al-aswad al-kindi yake cewa naji manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawm al-qiyamati udniyat ash-shamsu min al-ibad idan al-qiyama ta tsaya za a matso da rana kusa da bayi hatta ta kuna qadara midin aw bilayli zama daidai bil guda ɗaya ko bil biyu fa tasharuhum ash-shams rana ta lillibe su fa yaquluna fil ardi ka qadri a'malihim wato gumi ya rike su gurgudan ayyukan su minhum man ya'khudhu ila aqibai wani ya kama shi zuwa ga dunduniyarsa wa minhum man ya'khudhu ila rukbatai wani gumin sa ya kai gwiwarsa wa minhum man ya'khudhu ila haqwaini wani kuma ya kai kwankwasansa wa minhum man yuljimuhu iljama wani kuma ya rufe shi gaba daya to ranar da mutane za su yi wannan tsayuwa inda a ce mutum ya yi imani da wannan ranar da kuma irin wannan tsayuwar da Ubangiji zai yi wa mutane hisabi to lalle ba zai wannan laifi ba zai ci haƙƙin wani ba zai tauye wani haƙƙinsa ba amma saboda babu wannan imanin ko da gwargwadon zato ba babu a cikin zuciyar shi yasa suke abin da suka ga dama anan tsayuwa ce da za a yi li rabbil alamina tsayuwa ce ta a nuna wa mutane ba su isa ba to a tsaye haka ba tsaiwa ce ta girmamawa ba ba wai an tsai da kai ba dan ana girmama ka a an tsai da kai dan a nuna cewa kai baka isa ba a yanzu kana gaban rabbil alamina ubangijin halittu duka kake gaban sa to anan ne malamai suke magana akan tsai tashi tsaye wajen girmama wani wasu kace bai dace ba wasu kace makaruhi wasu kace mustahabbi ne in babba ya zo a tashi a girmama shi suka ce mustahabbi ne wasu kuma suka ce a akwai tashin da ya halatta akwai wanda bai halatta ba tashin da mutum zai yi saboda wata munasaba saboda wani dalili wato mutum ne ya tashi ka taro shi don ku gaisa kaga wannan ba tashi bane dan ka girmama zatinsa tashi ne domin ku ji dadin gaisawa ka mika hannu ko kuma yadda laraba suke gaisuwa ya rike ka rungume shi rungume ka wannan tashin kai ko kuma tashi ne mutum yayi don ya taro wani ya karbo kayan da ke hannunsa ko ya taimaka masa su sauke kayan da yake kan abun hawansa kaga duk wannan tashi ne wanda yana da mudasaba to suka ce wannan babu komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutanen al-ansar lokacin da mu'az sa'ad ibn mu'az ya zo zai hukunci ga yahudawa bani quraiza ya ce qumu ila sayyidikum fa anzilu wannan kalma fa anzilu akwai magana akan qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugaban ku kaga ya ce ku tashi zuwa ga shugaban ku duk sanda fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tayi sallama yakan tashi ya je ya taro ta wannan duk ba laifi bane ka tashi dan ka taro mutum ko dan ku gaisa amma yazo ka tashi kikan ba zai matso gun ka ba balle ka mika maka hannu a tashin kawai ake so kai ko in baka tashi ba to zai ji haushin ka in ma yana tare da wasu karnukan sa da ke ka to wannan kaga tashi ne na ka tashi kai a wuda ka tashi ko a gidan wani kai ka nuna a nuna maka baka isa ba shi kuma a nuna shi ya isa to wannan tashin haramun ne haramun ne ana sai cewa babu mutumin da sahabbai suke garin girman sa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babu mutumin da sahabbai suke so ma kana shakhsun ahabba ila ila ashabi ila ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min annabi sallallahu alaihi wasallam walakin idha ra'awhu la yaqumuna lahu qiyaman lima ya'rifuna min karahiyatihi lidhalik amma duk lokacin da suka hango shi ba su tashi tsaye duk da irin yadda suke san shi saboda sun kula baya safata ba sa tashi kam haka su miƙe kam dan girmama shi saboda sun kula baya safata yake cewa man sarrahu an yatamakkala la an yatamakkala an-nas lahu qiyaman an yatamakkala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maqadahu min an-nas wanda duk zai ji daɗi ya faranta masa rai ya ga mutane sun tsaya tsaye kaf dan su girmama shi nabi shi to ya nemi masaukin sa a wuta shi kaga mutumin da zai ji daɗi ana tashi masa tsaye yana cikin hadari shi yasa wasu malamai suka ce hadarin ya fi tsanani akan wanda za a tashi gare shi dan girmama shi ba akan wanda zai tashi ba musamman in ya zama tashin ya zama masa tilas wato akwai dakarin shi wanda za su iya dukan sa to yake ganin in bai tashi ba za su duke shi a banza to anan kamar Ibn Taymiyyah yana cewa sai ya tashi da ba an hadarin da wancan ne sai baka masa zai yi tunda shi ya fi son a ingiza shi wuta tashi har ma zai duke ka to akan me Ibn Taymiyyah sai ka tashi kai ka san shi kake yi wa gata amma shi baya so saboda ka dukkan wani tashin da ana yin shi ne zati ne dan ikramin mutum ba dan wata munasaba ba ko wata bukatar da za ta sa a kashi to wannan shi ne malamai suka ce bai halatta ba kuma hadarin ya fi girma akan wanda za a tashi masa ba wanda shi zai tashi ba wanda zai tashi watakila bai wuce ya zama makaruhi ba ko kuma a ce zai taimaka wajen halaka dan uwansa in ba zai yi ba abin nan kashi kenan ka tashi ballan gaba kuma ana takin kasa to wannan kaga kidan zaka tasarwa ma gaba da idan mutum ba an ce ka kata to amma kana gurin da kasancewa za a ci mutuncinka to Allah ya san me kake nufi ba za a ce ka zauna sai a dake ka ba. In kaga za ka iya dakewa sai ka dake kawai. To wannan shi ne ko kamar a kotu, kaga a kotu alkali sai ya saka. To kaga anan ba ka da la haula laka wala quwwata, za ka ba yadda za ka yi. Sai ba ka kara da wani tasbih. Saboda haka Ubangiji Maɗaukakin Sarki yake nuna cewa ga sun yadda akwai ranar da za a tashe su, rana ce kuma mai girma, su tsaya gaba ga Ubangijinsu, to za ka wuce babu shakka da ba su shiga haƙƙin wasu ba, ba su ci dukiyar al'umma ba. Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu dacewa, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya ji mana.
Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Da farko akwai dafa manta ba a wannan masallaci mai albarka a nan, masallacin Usman ibn Affan na Gadan Gaya. Mun yi karatun Al-Qa'idatul Jalila bi Tawassul wal Wasila, wallafar Shaykhul Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn
Taymiyyah,
wanda ya dauke mu wajen shekara uku muna yi a darasi da 82 ko to darasi dai 80 da wani abu ko 80 daidai ko 81 ko shi dai mai CD na ya rubuta kamar 82 to almuhim dai darasi mu bashi 80 din wanda muka yi majalisi 80 a nan muka sauke littafin. To galibi mutane sun sha min waya akan za a samu na za a same su duka, to da akwai su a kasir, yanzu haka wanda zai ke san a kasir zai iya samun su a kasir gurin su Malam Ali. Sannan yanzu gashi an sa su a MP3 gaba ɗayan su CD guda biyu kowanne guda 40 haka da wani abu. Saboda haka an sa a MP3 ina da kuma yana nan an kawo shi nan Gadan Gaya. Don haka wanda suke so su samu har su iya samu littafin ne cikakke. Sannan akwai karatunmu na Al-Tuhfatul Iraqiyya, wannan kuma karatu ne da muka yi shi a Katsina a masallacin Modibbo da ke kofar Kaura, karatunmu na ranar Talata, duk ranar Talata. To shi ma wannan Al-Tuhfatul Iraqiyya ya kai darasi 70, wato kasar 70. To shi ma an sa shi a naja, an sa shi a MP3 ma ko? Akwai shi a MP3 kuma akwai bidiyon sa. To shi ma bidiyon an kawo min shi, na gani an sa guda 7 a cikin CD guda ɗaya DVD. Za ka shi ma ina tsammanin akwai shi a nan waje. Wato an sauƙaƙa harkar ilimi ba kamar da ba. Yanzu a cikin waya sai ka kwashe duka waɗannan darussa, yanzu da ina sai ka yi kayan wato kasussuka, wani ka sa ina shakewa. To duk da haka dai kasussukan kuma suna nan, wanda duk yake so don wani lokaci wani ya fi saba da kasar din. Da yawa mutane suna tambayar wanda ya cuci mutum ya ci kuɗinsa, wace haƙƙinsa kuma ya an daɗe ko yanzu bai sai zai ga mutumin nan ba, to yanzu irin wannan ya zai yi? To na farko dai kamar da muka faɗa, al-haqqu la yasqutu bit-taqadum, dan an daɗe daɗewa ba ta sare da haƙƙi. Saboda haka wannan haƙƙin yana nan illa iyaka, idan baka san inda yake ba, baka san wasu magadansa ba, wasu ƴan uwansa ba, to kana iya masa sadaka da wannan dukiyar da kake. Kai sadaka da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya isar masa da ladan. Wataƙila wani ya ce to idan ba musulmi ba ne ma, shi ma za ka yi masa sadaka, na'am, ka fitar da dukiyar daga hannunka. Wato ka fitar da dukiyar daga hannunka ta hanyar ka yi wani abu wanda zai ke na jama'a ne. Dukiyar da ba a san me ita ba, to tana komawa ga jama'a gaba ɗaya. Nan ba za mu ce ka yi sadaka a kai masa ladan ba, tunda shi bai yi imani da Allah da manzonsa ba, za ka ba maganar a kai masa lada. Amma dai kai bai halatta ka ci dukiyar ba, za ka sai ka yi abin da duk al'umma za ta amfana da shi, wataƙila shi ma wata rana zai amfana da abin da kai da wannan dukiyar da kake so ka ci kai kalkin tata in ka manta ko nawa kaci sai ka kiyasta ta yadda ma za ka zuciyarka su rika baka cewa yanzu wataƙila ma ka dan ƙara gara ka ƙara da ka rage in kaci a ka sai da zaka nemi in kaci ni da ba magana in kaci ne ne yanzu ka nemo sai ka sai da ka nemo kuma idan ka nema baka samu kai ta nema masa gafara kana ta masa istighfari kana masa addu'a ta kwarai wataƙila wannan an je lahira ya cece ka ce na ci kudinka na kasa biya to ganin yawan abin da ka nema masa na rahamar Allah da gafara da sauransu wannan ta sa ku sasanta a gaban Ubangiji
akan siyo kamar ya yi labirin a
ita
haka kai za su waka ne na
yi
kuma za ka wata shiga a yankin yaki ya yi sannan kuma kamar yadda aka so kawai akan kaunar da babban kuma mai malum can kai kuma idan ka nan cikin gari za ka kaunar da wanda aka saba da shi a cikin
yana tambaya da cewa akan sayar da yadi a mita-mita ko? Ka saya mita-mita kai kuma ka sayar
yadi-yadi
cewa to yaya abinda ake so shi mai saya ya san da ya saya wato idan ya san cewa kai daman cinikin mita kake yi wannan babu komai kamar ka sayo abu ne katan-katan kai kuma ka zo ka sayar da ɗaya wannan ba komai bane amma ka sayar masa akan cewa yadda wancan yake shi ma wannan haka yake nan ne ake samun matsala duk abin da zaka sayar kai wa mutum bayani ya yadda ya gamsu zai saya a haka to wannan baka cuce shi ba amma mutumin da zaka sayar masa abu ya razata irin wancan ne alhali bai kai wancan ba babu shakka anan ka cuce shi wannan ita ce bayanin da ake ai ku kula mun yi magana less quality ba ta kai in ka kalis to kai kai haramu ba amma kai mutane bayani cewa wannan quality sa bai kai wancan ba akwai yan kasuwan da suna haka za su dauko maka ma duka min su ce kaga wannan yafi kyau wannan kaza ne amma wannan da yafi kyau ga kudin sa wannan kuma da bai kai ba ga kudin sa kaga adam mutum ya san da ya saya amma sau tare wani lokaci sai a je a tura maka akan cewa wannan din shine wancan sai ka zo gurin wanda suka san abin su ce ai wannan an cuce ka an da ke hancin ka an da bare ka to kaga anan ya cuce ka to haka nan shi ba magana yadi yadi da wannan sannan yake cewa in ka je ka yi awo a garin da zaka yi awo su da manyan kwano suke amma kai a garin ka gaba ɗaya da karami ake to yaya irin wannan daman shi mudu da kwano shine abinda mutane suka yi ta'arufi akan cewa shine abin kawan a garin shine abin da ake awo da shi a garin kowa ya yadda shi wannan abin haka yake amma idan ya zamana akwai wanda za su yi awo cikakke akwai kuma wanda za su rage akan abin da ake bayarwa to nan su ne mutarfifi na ba wani da kun cewa dole ne duk duniya sai awo ma'aunin su ya zama iri ɗaya ba za a wani gurin ka je ka samu da boki su suke awo a gaba aka zo ka ce dan ka awo kai raka kowanne da abin da suka kaddara shine abin awo shi da abin awon to a garin wannan bai kamata wani zo ya rage abin ko ya tuko wato yadda dai zai rudu mutane cewa shi ma nashi kamar na waɗannan alhali bai kai ba saboda haka abin da mutane suka yi ta'arufi a kansa shi ne abin awon to da shi ake kaga nan da kwanan sha ko da shi ake aunawa kaga mutane sun yi ta'arufi a kan wannan an san girmansa an san abin da yadda yake to kaga bai kamata kuma a zo a yi wani ko a lallosa kasan ba dan gaya bila ka samu dosa kasan ake sai da kai baka san kasan na a lotsa yake ba sai a auna maka ga yayi tsiri to tsirin wannan na kasan ne yayi wo sama inda an saki kasan ga kuma yadda yake to za ga babu tsirin kenan sai wanda yake cewa me ya hukuncin zuwa aiki kamar na gwamnati wanda ake tashi karfe 4 amma sai mutun ya bar wajen aikin sa kafin karfe wato kafin karfe daya ko kimanin karfe daya ko biyu saboda ya zama aikinsa na wannan ranar kafin lokacin tashi a ka'ida an ɗauke ka ne akan za ka yi aiki zuwa kaza zuwa kaza wato an ɗauke ka ne akan muddar ba akan yawan aikin da ka to ba sai ka zauna a gida ka yi zama ka ki zuwa kace ai dai kika kai aiki sai kai gaba dan kai kawo dan bai lulluka ne zaka cike da sauransu sai kai a gida kace to da ba aikin ne aka dauke ni gashi kuma nayi saboda haka babu maganar sai an tilasta mu a inda har an yi da kai daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to yi kokari sai idan ita gwamnatin ta yarda cewa wanda ya gama aikin sai yana iya tafiya to kaga wannan kai tare da yarjejeniyar wanda ya baka aiki ba kare ne sai wannan da yake cewa menene ingancin da fikin wannan hadisi addinin muamala wannan hadisin baka ni ba ba hadisi ne na abin nan ba hadisi addinin muamala addinin nasiha ka sanya addinin muamala ba shi kuma wanda yake cewa malam wannan hadisin da kake da kai magana a kansa na Fatima cewa manzon Allah ya ce ta tambaye shi duk abin da yake so na dukiya wace wasu ƴan bid'a sun launa na shi to ai ka ga magana kace dan bid'a na ba kenan me yasa ya launa na shi saboda shi dan bid'a kai tunda ba dan bid'a bane ka karbe shi hadisi yana cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim in kace ka launa na shi sai ka faɗi hujjar cewa launa ne dan kuma san kaidojin da malama hadisi suke amfani da su wajen su ce hadisi ya launa na ko kuma ya inganta saboda sai kai bayanin waɗannan kaidojin amma kawai dan ya ci karo da abin da shehu kai dora ka akan sa sai ka ce mai rauni ne kaga kenan kowa sai kawai duba hadisin da bai masa ba kawai ce mai rauni ne ya sha kurbin sa kaga wannan ai bai zai rushe addinin gaba daya to tunda ka ce ƴan bid'a ai ka gama bayanin dalilin da yasa suka raunana shi shine bid'a wannan kuma yake cewa gobe sabuwar shekara za ta shigo wato ta miladiya za ka samu mutane suna aika wato messages wato ta sai ko kuma da baki ana fadin happy new year to malam idan an aiko ma ko an fada ma da baki me za ka ce ko ko menene matsayin sa musulunci kaga ai ta shekara musulunci ba ai mun yi magana bare kuma wannan ba a lokacin da muka yi maganar Muharram mun yi maganar wannan cewa ba ya da asali ba muka ce ba maganar ka cewa mutum happy new year da musulunci ba ma sai kuma bare wanda ba da musulunci ba ka bukata ta ita kuma bai matsayin ta musulunci ba ta da wani matsayi saboda haka kai koyan arna ne suna ta yin suna ta bukukuna bukukuwa ana ta ciyeci ana ta iskanci saboda wai gobe sabuwar shekara ana jiran 12 ta yi cikin abu gabin dugogi a shiga badala kaga kwaikwayon arna din shi yasa za ka wasu musulmi wasu ma har ana yi wa mutane ta sace sai ko cikin irin wannan kai da rayuwar ka ake cinyewa ina wani magana hadi kai tunanin mai ka kaddamar ga ubangijin ka me za ka je ka samu lahira ya yi wani zira mun taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat lidan ka duba ka gane kai dan gobe ba magana hadi ake yi ba wani bangaren rayuwar ka ne ya tafi inda ma anta ayyam kullama zahaba yawmun zahaba ba'duka wani shashin ka ne yanzu ya tafi amma a rubutu ana wani hafi hiya wannan bai dace a ce musulmi suna wannan ba saboda ka duk wanda ya turo maka kai banza da shi in yayi ba magana ma ya ce da kai hafi hiya kai banza da shi shine ansa da zaka bayar Allah ya kusanci sai mu dace sallallahu alaihi wasallam